Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo. Inda shugaba Poire Gansabe ke fuskantar hamayya daga babban dan takarar ƴan adawa. Sai shirin mu na amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Sudan ta Kudu ta bude wani sabon babi a yau Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai, matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban ƴan adawa Riek Machar a matsayin mataimakinsa, tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa. Yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 400. A shekarar 2013 Sudan ta Kudu, kasar da ita ce yar auta a duniya, ta fantsama cikin yakin basasar da magoya bayan Kiir da Machar suka yi ta gubza fada shekaru biyu bayan fafutukar da ta yi ta neman yancin kai daga Sudan. Kasashen duniya da dama sun yi ta shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin, inda har a bara shugaban mabiya ɗarikar Katolika Papa Roman Francis ya durƙusa ya sumbaci kafafun Kiir da Machar a matsayin yana roƙon su yi sulhu na dindindin, wani abu da ba taɓa ganin ya yi ba. A yau Asabar al'ummar ƙasar Togo suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa, zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen shugaba Faure Gnassingbé ne zai lashe. Sama da shekara 50 iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin ƙasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa Eyadema, wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin. Gnassingbé ya taka muhimmin rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar, wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5. Sai dai wannan sauyi bai yi tasiri ba, abinda ake ganin zai ba shugaba Gnassingbé damar zama a kan karagar mulki har nan da shekarar 2030. Yan takara shida ne ke hamayya da shugaba mai ci, ciki har da Jean-Pierre Fabre, wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi a 2010 da kuma 2015. Muna dauke da ƙarin bayani dangane da wannan rahoto. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce lokaci na ƙurewa a ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar cutar coronavirus. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da ƙaruwa. A jiya Juma'a, babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya daƙile yaduwar cutar, ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa.
Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak, we still have a chance.
Yace damar da ake da ita wajen daƙile yaduwar cutar na ci gaba da raguwa, ana matakin da za a iya datse yaduwar ta, amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin ko ta kwana. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. Hukumar yaƙi da yaduwar cutuka a ƙasar ta ambato cewa an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar. Wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 a ƙasar ta Koriya ta Kudu. Masu zaɓe a jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Asabar domin zaɓen ɗan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Wannan zaɓe na ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan share fage da za su kai ga zaɓen fidda gwani da za a yi nan gaba a cikin wannan shekara. Shi ne kuma karo na uku da 'yan takarar na Democrat ke karawa a neman tikitin jam'iyyar. A baya an yi wasu zaɓuka a jihohin Iowa da New Hampshire, sai dai ba kamar wato Iowa da New Hampshire ba, waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'umma farar fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi, rabin al'umma ta fararen fata ne, kashi 30 Hispaniyawa, kashi 10 Amurkayen asalin Afirka, sannan kashi 10 'yan asalin yankin Asiya. Bisa al'adar siyasar Amurka, sai 'yan takara da suka fi samun karɓuwa sun kara a wasu zaɓukan share fage kafin a kai ga zaɓen fidda gwani, inda za a fitar da ɗan takarar jam'iyya da mataimakinsa. A yau Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 a sanadiyar yaƙin da ake yi a Afghanistan. Alkalaman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu, sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai. Mataimakin babban jami'in majalisar ta Yunama da ke kasar ta Afghanistan ya dora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa akan kungiyar Taliban da mayakan IS da kuma sauran kungiyoyin da ke dauke da makamai, yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka dora shi akan dakarun da ke mara gwamnati baya ciki har da na Amurka. Sauran kashin kuma an dora akan waɗanda yaƙe-yaƙe yake ritsawa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashin hankulan da ƙasar ke fama da su.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo, inda shugaba Paul Ignace Mbe ke fuskantar hamayya daga babban dan takarar yan adawa Jean-Pierre Papri. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da yan adawa ke nuna kwarin gwiwar cewa za su samu nasara, batun da jam'iyya mai mulki ke bisantawa. Abokin aikinmu na sashen Ingilishi Peter Clotty ya tuntuɓi wakilin muryar Amurka Irene Hoppo, wanda ya je aikin zaɓe a ƙasar, ya kuma fara da tambayar shi yadda zaben ya gudana.
For now, there's no major incident according to the most of the observers that I spoke to.
A halin da ake ciki a yanzu, babu wani gagarumin abu da ya faru kamar yadda masu sa ido a zaben suka faɗa min tun da safiyar yau. Wato wakilan ƙungiyar tarayyar Afirka da ke sa ido da na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma tawagar wakilan kasashen yankin Sahel, duk suna nan suna sa ido kan wannan zabe.
They are all on the ground monitoring this Togolese vote. Well, we understand there was a report of
akwai rahotanni da ke cewa an yi arangizan ƙuri'u kamar har an gayyaci jami'an hukumar zabe ta CNE, sun kuma dauki akwatin da ake zargin an cika shi da ƙuri'u, sun kawo wani sabo. Jama'a za su yi ta mamakin ko me aka yi da shi akwatin da aka cika din.
People are wondering what happened to the ballot box that was stuffed and taken away, what happened to it. I heard about that report, but I don't have a full detail for now to give you about what happened.
Na samu rahoto kan wannan al'amari, amma ba ni da cikakken bayani a kansa a yanzu, kuma har ma na tuntuɓi masu sa ido na tawagogin ƙungiyar AU da ECOWAS, amma sun ce min ba su da masaniya kan wannan lamari, sai dai sun yi alƙawarin za su neme mu idan suka samu ƙarin bayani.
What did the CNE,
to amma hukumar zaben ta CNE ta faɗi lokacin da za ta fitar da sakamakon wannan zabe?
The results of this presidential election. Peter, it could be tonight, it could be tomorrow or after tomorrow.
To Peter ta yiwu a daren yau a fitar da sakamakon, ta kuma yiwu sai gobe ko ma ranar Litinin. Amma dai doka ta ba hukumar zaben kwana 6 ne ta fitar da sakamakon. Idan kuma ba a samu ɗan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da kada ba, za a zaɓi 'yan takara biyu da suka fi yawan ƙuri'u su sake karawa a zagaye na biyu bayan kwana 15 da fitar da sakamakon zaben farko.
To madalla masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 3:39. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Baucin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciyo bashi, da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin Icen Bini da Zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare, ga amsar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliku Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya.
Alhamdulillahi wannan wato akwai basussuka yanda jami'i ko ma'aikaci ko kai kanka zaka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kudi. Alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko kana jiran ɗan wani abun kana kaddiran ka da kasa a kasuwa ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana ɗan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wata gila kaman attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka kasashe ma sukan yi. Yau alal misali a ce gwamnatin Najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'ensu ayyuka kafin a faida mai ko man fetur da akan sayar a samu a yi ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'ensu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika. Wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su koko a samu wa'anda za su saye wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi. A lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyansu wa'anda suka saye takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗinsu su kuma da suka bada a lokacin ka ji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi. Banda haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunnuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi ratin ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan ƙasar tana da ƙarfin idan ta ci bashi ta biya ko ba ta da shi ko ta taɓa cin bashi ba ta biya ba ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wa'annan ana ce musu rating agencies su ne ake cewa kaman S&P kaman Standard and Poor's akwai wa'anda ake cewa Moody's akwai nan ƙasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto & Co. So za su ɗauki ƙasa kaman Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi EB ne ko a ce BA ko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci. Idan an saba cewa ƙasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wasu ƙasashen Turai kwanakin baya inda za a ce ƙasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai ƙara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayinsu sai aka mai da su kamar BB ko CC. Ƙasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya a kan kari su ne wa'anda aka ba AA. So wa'annan kamfanunnuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin ƙasashe su ce ƙasa kaza tana da matsayi kaza ƙasa kaza tana da matsayi kaza. Idan ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin ta ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kaman bankin duniya. Bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya dan kawo dan kason shi daidai ƙarfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada. To idan ƙasa ba ta da ƙarfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan World Bank din wato babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basussukan sai ta dawo ta abuna. To kaji dai Malam Husaini haka ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauƙi ta fita ta sai da takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya. Ƙasarmu Najeriya kwanakin baya ina jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta saida takardun basussuka na $1,500,000 wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa. A nan baya kuma Malam Husaini za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin $1,000,000 domin gyara matakan tsaro kuma an ƙayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alƙawuran sai a ba wannan ƙasar in ya so ita ƙasar sai ta bamu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafawa duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya.
To watakila zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ƙa'idoji har ta samu cin bashi amma kuma lokacin biya ita kasa biya wace rigima za a yi kenan?
Yanda na ce yanda ake ƙayyade ƙasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na daya kenan dan gaba ba za ta samu wayansu basis sukan ba shine a lokacin zaka ji ana cewa kasa ta kasa a nan baya baya zaka ji ana kasashe kamar su Cyprus kamar su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basis suka da tace a lokacin kuma zaka ga yawanci an samu matsi al'amuran domin dole gwamnati ta rage wayansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yanda za ta yi ta biya bashin waje
sannan watakila zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga dumbun kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya ko ta biya bashi
yawa ya so shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kai kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da karfinta tana da abin da take tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai saye kana idan yau an san iyakan kudaden da suke a jihun mutane suke cikin banki kudaden da ake hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa
to sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen Benin da zugu ko jatropha a turanci idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yada iccen na Benin da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdul Qadir yan mama da ƙarshen ansar ka
to wajen goma ita ce mai sauki ne za ka iya goma ce ta hanya biyu ko dai ka ɗauko ƴaƴan ka shuka ko kuma ka je ka samu dafifi ka dasa shi yana bayarwa ya danganta abin da kake buƙata wato shi na dafifi yana sauri ya girma ka gane ko shi kuma yake cikin agar ko shi kuma wato in ya fito iccen sai ya baka saiwa guda biyar saiwa guda hudu suna gefe sadin tsaki akwai saiwa babba a tsakiyar nan to wannan shi ne yake gwada asirin wannan icce da dindindindu a kan tsaye da kwararowa hamada da zozeka saboda wannan sai guda hudu nan sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta nuna ba ka ga wato ka ga in kamar tana da zaizayar kasa ka ga da sake a gani zai tsaye da zaizayar kasar ne wannan kuma sai wata tsakiya din nan wato kamar boko take sai ta rike ɗebo ruwa tare da sinadaran can kasa tana kauri sama wannan shi zai sa wato inda duk inda zukoke za ka yi yana da dausayi za ka kuma ciyayi suna fita to haka zai farfaɗo da mataccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗowar su na ƙasa yadda ne duk wani wuri inda wato ƙasa ta lalace ba a ci ko komai ba a tsaye shi da kan mutane in abin sai su fara dukkan shi a cikin gonaki wato kamar ga gonar dinga da sai ka gitta kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka iya gitta su to ka ga aikin da dinga da ke yana aiki wajen magana noma yana aiki wajen magana ba da lafiya yana aiki wajen magana ba da makamashi sa'annan kuma yana aiki ga abin nan faɗa da talauci wato zai ba ka sana'a
to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi
kai ko ina za ka iya shuka dinda bude fito ko ka kandi a tsini ko inda ke da ruwa ne ko inda ke da kokoli dukkan dinda bude shi dinda bude wato yana iya jure da fari na shekara biyu shekara biyu ba ruwa dinda bude mutu ba ana ɗan samun ruwa sai ga tafi
sai
shi icen dinda bude shi ne wani ke gura ciya da na ta kusa tun ka fara ruwa za ka fi ya fara da yi dan wannan don su don su da yi ya isa kawai sai ka ga abu da gani ke fara fita to da ni na kazo
wannan shi ya kamu ga tambayar su ta bi cewa a kuma wani irin yanayi ake noman sa
kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya gaba da ko ina na faɗa za ka iya tuka dubin dubin amma kuma ya danje da Allah ke nuna wato duk da dubin na kudu inda ake baiwa za da ƴaƴan na da girma amma mai ci kaɗan amma na arewa inda ake da bai iska da abin da to za ka da rana da hasken rana to za ka ga wato ƴaƴan ci kaɗan amma mai yana da yawa.
Wato kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi, yanayin iska, yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu?
A kifa wato uke ne an yi saboda ƙasashe irin na masu zafi yanzu a nan London din da zuwa da zai fito ma ba. Baya san sanyi baya san wannan. Wannan suroɗin da ke fama da su ba a zarafi
shi
dai zahi bai iska hasken rana waɗanda ke so kenan.
Sai tambayarsa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa.
Ai wannan na faɗa wato wani shi wato din da kamar din ke faɗa ma wato shi makamashi ne na talaka.
Haka.
Makamashin talaka ne. Inda talaka zai cuka makamacinsa kuma ya ɗebe amfani da shi nan take kuma ƙauyen nan su amfani da shi ba ma ta kai wani wuri ba.
Haka.
Ka ma ka samu mai ka samu tunkuza.
Lallai fa.
Tunkuzan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na Allah da Annabi. Wato taki ne wanda ke na gargajiya. Wanda za ka isa komai kake so saboda NPK ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium.
To akan ce duk wani abun da ke da alfanu kuma sai kaga yana da wasu illoli daga a tambayarsa ta ƙarshe so yake ya san shin wannan ice na binin da zugu yana da wasu illoli?
Ka illoli yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa zuba ne. To ka ga babban illa kenan.
Allah ka.
In dai kai kamar din nan kamar kamar nan wani tsammanin man gida ne ya je a duki in ya fice abin da Allah ya yi.
Wato
zai ta zawo. In ba gane ba cewa wannan man na dinda dubu ba ne ka a gane kuma mutum ma na iya mutuwa.
Ikon Allah.
Abin da ake magana shi ya ice ne na magani. In magani ka guba ne.
Haka.
Sai ta guba ne. Yawwa saboda haka nan abin nan an yi bincike an san abin da ke take in ka sha shi da yawa ka gane ko shi za ka sha ne akan maganin magani.
Lallai ka.
Yawwa in ka daɗe ba ka zuwa bayan gida in ka ɗan ɓalli guda ka yi kaɓar lakati shi ke nan amma in ka fi da yawa za ka zuge da zawo.
Wato
abin da ake magana ke
haka wato ba
shi magani kai magani zuba ne.
Ikon Allah haka ne. To baya ga wannan bai da wata illar kenan.
To inda akwai wani illa ai da abin da saboda wato amfani sai yawa to wanda in ka dubi da illa din sai da mutum ya wuce gona da iri.
Lalle.
Yan ka ga dai wato kuranta yana yin duma mai kyau. Wanda ake da kuranta. Yana jawo abin nan duma tana zuwa a wurin tana in ba tana zuma mai kyau.
Ikon Allah.
Ka gani ko? To in ka muka ce a'a zuma ta zo ta harbe ta ce ne illa ta a'a sun sun zo nema abin da za ta yi zuma ne.
Haka ne?
Ka gani ko? Yau ta wata kaji ba ka ji ta za a yi a wurin shi ke nan ka zauna ka yi zuma. Ka gani ne. Saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka da ta shi a gehen gona ka ga magana zaizayar ƙasa ka ga ka sha kanta. To in kuma kana maganar abin nan dusuwa hamada ka dasa shi a wurin zai riƙe wannan ne a ce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Kabir Abdulkadir ‘yan mama da ya ansa mana tambayoyi kan icen bini da zugu. Da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu da tambaya kan yadda ƙasashe kan ciwo bashi da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasar Afirka ta Kudu ta soke tura 'yan wasanta da za su wakilce ta a gasar Olympic zuwa kasar Japan domin wasan sada zumunci sakamakon fargabar barkewar cutar coronavirus. An tsara kungiyoyin biyu na Afirka ta Kudu da Japan din za su buga wasan na sada zumunci a Sanga a ranar 27 ga watan Maris, watanni hudu kafin soma gasar wasannin Olympics na shekarar nan ta 2020 a birnin Tokyo. An tabbatar da samun mutane 85 da suka kamu da cutar ta coronavirus a Japan tare da mutuwar mutum daya a cewar hukumar lafiya ta duniya wato WHO a ranar Alhamis. Mukaddashin shugaban hukumar kwallon Afirka ta Kudu Gay Makwena ya ce sun janye daga wasan sada zumuncin ne domin kaucewa jefa rayukan 'yan wasansu a cikin hatsarin kamuwa da cutar wacce ke kara yaduwa a kowace rana. A wani labarin kuma an shiga zullumi da zaman fargaba ga 'yan wasa da masoya kwallon kafa a kasar Italiya sakamakon cutar ta coronavirus, yanayin da ma ya yi sanadiyar dage buga wasanni fiye da 40 a yau Asabar. Wata mujallar wasannin kasar ta Football Italia ta ruwaito cewa an dage buga wasanni masu yawan gaske a yau, ciki har da na gasar Serie B. Rahoton ya kara da cewa haka ma a rukunin gasar Serie D lamarin ya shafi akalla wasanni 41. Lamarin ko ya auku ne sakamakon labarin wani matashin dan wasan kungiyar Codogno da aka kwantar da shi a asibiti aka kuma same shi da alamun cutar. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya zura kwallaye har guda hudu a wasan gasar La Liga da kungiyar ta lallasa Eibar da cibiyar da nema, wanda ya kara zafafa takarar kofin gasar tsakaninta da Real Madrid. Kungiyoyin biyu suna daidai ne a maki kafin buga wasan na yau, wanda ba sa din tazala da maki uku kafin ita kuma Real Madrid ta buga ta wasan da Levante a daren yau. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Chelsea Frank Lampard ya tsira daga barazanar matsin lamba sakamakon nasarar da kungiyarsa ta yi na doke Tottenham da ci 2-1 a wasan da suka fafata na gasar Premier a yau. Lampard ya doke tsohon mai gidansa Jose Mourinho, inda ya kara jaddada takarar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur. A yanzu dai maki hudu ne suka rarrabe tsakanin Chelsea din da ke ta hudu a tebur da kuma Tottenham din da ke dafa mata baya a matsayin ta biyar. Lampard ya kuma kasance koci na farko a tarihi da ya doke Mourinho gida da waje a kakar wasanni daya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To, Sudan ta Kudu ta bude wani sabon babi a yau Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban 'yan adawa Riek Machar a matsayin mataimakinsa, tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa, yayin da bangarorin biyu ke ta tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 400,000. A shekarar 2013 Sudan ta Kudu, kasar da ita ce 'yar auta a duniya, ta bantsama cikin yakin basasar da magoya bayan Kiir da Machar suka yi ta gubza fada. Shekara biyu bayan fafutukar da ta yi ta neman yancin kai daga Sudan. A yau Asabar al'ummar kasar Togo suka kada kuri'a a zaben shugaban kasa, zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen shugaba Faure Gnassingbé Benze lashe. Sama da shekara 50 iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin kasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa Eyadema, wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin. Gnassingbé ya taka muhimmin rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar, wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5, sai dai wannan sauyi bai tasiri ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyar mu ta yau Zainab, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.